إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة غودية تتبت على الله، منا غودية مشي، منا روقان الله يتمكيمو، منا روقان الله يغفر تامنا، منا روقان الله يسلمو دقى شرورين كاونامو، الله يسلمو دقى مونا نان أيوكامو، واند الله يسلير دشي بابو ما يقصد دشي، واند كما يقطع بابو ما يسلير دشي. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kuma ina shaidawa lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah, matukar jin tsoron Allah, kar ku sake ku mutu sai kuna ainihin musulmi. Ya ku jama'a, baki ɗayan ku ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya, shine Adamu. Sa'annan ya halitta wa wannan rai mata daga jikin shi, ita ce Hawwa'u. Allah madaukakin sarki ya yada zuriya masu yawa mazaje da mata daga jikin waɗannan namiji da mace. Ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi, sannan ku yi taka tsantsan kar ku yanke zumunta. Allah madaukakin sarki yana kula da duk abin da kuke yi. Ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah, sa'annan duk maganar da za ku faɗa ku faɗi magana wadda take ita ce daidai. In kuka yi haka, Allah zai gyara ayyukanku, Allah zai gafarta zunubanku. Lallai duk wanda yayi wa Allah da manzon Allah ba'a, to ya samu rabo rabo mai girma. Bayan haka, zancen da yafi kowanne zance gaskiya, wanda ita babu wata gaskiya sai shi, shine littafin Allah. Shiriyar da take ita kadai ce kyakkyawar shiriya, ita ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dukkan sharri da masifa kuwa ya tattaru akan abubuwan da aka kirkiro shi. Duk abin da aka kirkiro shi bid'a ce. Duk kuwa bid'a bata ce, duk kuwa bata ƙarshen ta wuta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ina yi muku sallama da sallama ainihin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau Lahadi 12 ga watan Dhulqa'ida, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419, wanda ya daidai da 27 ga watan February 1999, mun ainihin aje cewa za mu fara karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya, Sharhun wa Ta'liq Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. Wannan littafi da muka ce za mu ainihin wato karanta shi tare da sharhi taƙaitacce da shi wannan babban malamin hadisi, wanda yake mai bin aqidar salafu, ya ainihin rubuta shi. Akwai shimfiɗa wadda take da tsawo wadda za mu gabatar ga wannan littafi kafin mu fara karanta shi. Wannan ainihin shimfiɗa na kasafta ta kashi uku. Kashin farko na wannan shimfiɗa zan yi magana akan aqidatu salaf wa ashabin hadisi, aqidar malaman farko da kuma malaman hadisi. Domin kullum kana jin muna cewa mu aqidar mu, to aqidar salaf muke bi. Idan da Hausa za mu faɗa, sai mu ce mu salafawa ne. To menene ake nufi da wannan aqida da ainihin su salaf, wato magabata, wadda yake ana danganta ta kamar yadda ka ji na faɗa, wato aqidatu salaf wa ashabul hadith, aqidar magabata da malaman hadisi. Zan yi magana akan ainihin wannan aqida, sannan zan yi magana akan ahmiyatu aqidatu salaf wa ashabul hadith, muhimmancin wannan aqida ta salaf daga cikin dukkanin ainihin aqidoji waɗanda da dama jama'a suke aqidan cewa. Sannan kuma zan yi magana akan al-musannafatu fi aqidati salaf. Zan ainihin kawo bayani takaitacce dangane da littafan da aka rubuta domin bayani da kuma sharhi akan wannan aqida ta salaf. Wannan shine kashin farko na wannan shimfiɗa ta karatun wannan littafi. Kashi na biyu kuma zan yi magana akan ilmul kalam, wato ilimin da mafi yawancin jama'ar musulmi a yau zaka samu suna danganta ainihin kansu da shi, wato ilimin da a cewar wasu daga cikinsu suke kiran shi da cewa ilimin tauhidi, amma dai ilimin an fi sanin shi da ilmul kalam, saboda in ana magana a cikin shi ana cewa al-kalamu fil qudra, al-kalamu fil irada, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, to sai fi dacewa da a ce mishi ilmul kalami, wato ilimin da ke magana dangane da wasu siffofi na Allah madaukakin sarki. Zan yi magana akan asalin wannan ilimi da kuma irin sharri da bala'in da ke cikin wannan ilimi. Sannan zan yi magana akan haramcin koyon wannan ilimi da kuma haramcin bincike a cikin littafan da aka rubuta dangane da ainihin wannan ilimi. Kashi na biyu na wannan shimfiɗa kenan. Kashi na uku na wannan ainihin shimfiɗa zan yi magana akan ita kanta wannan aqida ta al-Imam al-Fahawi, wadda aka fi sani da ainihin wato al-aqidatu al-Fahawiyya. Zan yi magana akan ta, zan yi magana dangane da wasu sharhohi nata da kuma wasu ta'aliqat, tarihin bayani da wasu malamai suka yi. Sannan zan ainihin wato kawo tarihi na ainihin shi al-Imam al-Fahawi a taƙaice, wanda ya rubuta asalin matanin wannan aqida. Sannan wannan ainihin sharhi da wannan littafi al-aqidatu al-Fahawiyya da zamu karanta, muka ce zamu karanta sharhi ne da ta'aliqi na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, to zamu rinka bin wannan sharhi ɗaya bayan ɗaya kam, to amma zamu rinka muna ainihin komawa zuwa ga babba kuma shahararren sharhi na wannan littafi, shine sharhin al-Imam Sadruddin Ali ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah. Wannan ainihin malami tunda zamu rinka bin sharhin shi, to lallai zamu ainihin kawo takaitaccen tarihin shi shi ma insha Allahu ta'ala. Sa'annan kuma lallai ne zamu kawo wadataccen tarihin Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya miki tukuki da aljannar firdausi. Wannan babban malami bai kamata ga duk wanda zai magana akan aqidar salaf ya manta da shi ba, saboda irin gudunmawar da ya tsaya ya bayar dangane da raya wannan aqida a lokacin da yake ka bayyana cewa kai ne wannan aqida ne ma, to wata musiba ce za ta sauka gare ka tun daga kan malaman bid'a har kuma sarakuna waɗanda ke danganta kansu da sarautar musulunci a wancan lokaci. Amma wannan malami ya daure ya ainihin sadaukar da rayuwar shi don ya hidima ga ainihin wannan ainihin aqida, to lallai ba za mu manta da shi ba, musamman shi kanshi Ibn Abdul Izz al-Hanafi ne wannan babban sharhi yana yawan ɗibo zantuttuka daga Ibn Taymiyyah, amma saboda halin da ya samu kansa a wannan zamani baya iya bayyana sunan Ibn Taymiyyah ƙarara, ya fito ya ce daga Ibn Taymiyyah ya ɗauko, sai dai ɗauko zantuttukan kai daga gani ta tabbatar da cewa na Ibn Taymiyyah ne matuƙar, kana ainihin karanta littafin Ibn Taymiyyah kuma matuƙar za ka ɗauko ka rinka gwama tsakanin abin da ya faɗa a sharhin da kuma abubuwan da kake karantawa cikin littafin na Ibn Taymiyyah. Sannan akwai wani babban malami Sheikh Muhammad Ibn Mani, wanda yake mutumin kasar Najar ne ta ainihin Riyadh, kasar Saudi Arabia, yayi wa wannan littafi na al-aqidatu al-fahawiyya ta'aliqi a taƙaice. Wannan ta'aliqi nashi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rinka yawan ɗibowa yana ainihin sakawa a cikin nashi sharhin, to lallai zan kawo tarihin wannan ainihin babban malami Sheikh Muhammad Ibn Mani insha Allah. Sannan kuma zan yi amfani har wa yau da ta'aliqin da Sheikh al-Allama Sheikh bin Baz, wato Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, babban ainihin malami a kasar Saudi Arabia, yayi dangane da ta'aliqi, wato ƙarin bayanai da yawa wannan littafi, to zan rinka ɗibowa wani lokacin daga cikin littafin nashi ta'aliqin muna karantawa, to wannan ma ya nuna lallai mu kawo tarihin ainihin wannan hamsakin malami Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, Allah madaukakin sarki ya ƙara kiyaye shi. To sa'annan kuma sai shi ainihin wato uban tafiya الشيخ المحدث العلامة المحرير الأصولي الثقة أبو عبد الرحمن السلفي الحقيقي محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. أنتي وي واتو بكين بيجا مجيواتي ذات روا تطوروني إتي كلا سبو دهك لليني في أكاو تاريخ ونن همساك مالني الله مطوك كنسلتي يتاريخي يتارسامك البركة. kafin mu tafi da nisa ya kamata in jawo hankalin ƴan uwa musulmi waɗanda ke ciki da wajen mu. Usuna ganin cewa wannan malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani wata mazhaba ko wata aqida ya kafa mana don haka muke bi. Wannan kuskure ne na fahimta ko kuma ganganci ko kuma tunani ne wanda ya gino akan son zuciya. Ba ma bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani akan ainihin wata aqida take ko akan wata fatawa take sai akan abin da ya kawo dalili daga Al-Qur'ani ko Sunna ko kuma abin da ke mara musu baya. To wanda kwadi ya san ka'idar ilimi ya san wannan ba shi ake nufi da takalidanci ba, domin takalidanci shine daukar maganar wani ba tare da dalili ba. Amma mutumin da ka dauki maganar shi tare da dalili, to wannan ainihin ba laifi bane a cikin ilimi. Sa'annan kuma wannan malami ya rubuta ne, yayi sharhi, yayi takhriji, ya wallafa, dan haka wanda ita da abu wurin shi ake zuwa a karba. Ya ainihin rubuta abin da ya kamata a karanta, a karantar ayi hujja da shi. Wanda duk kake tunanin ya kamata a dauko na wani a karanta, wani din nan bai rubuta ba, ko kuma in ya rubuta shirme rubuta da bankaura, dan menene har yaushe ne za a ci gaba da kuma ainihin karanta shirme da bankaura? Ana cewa kai ya waye, ko kuma an samu ainihin wato fahimta ta addini, ai ba daidai bane. Don haka wannan ainihin malami za ka ga cewa fannoni da dama sai mu ɗauko littafin shi sai mu karanta, saboda yalwataccen ilimi da Allah maɗaukacin sarki ya bashi dangane da ainihin sunna, dangane da aqida, dangane da usul, dangane da ainihin hadisi, dangane da dukkanin ainihin wato mafi yawancin fannoni na addinin musulunci. To ko aka ce fa ainihin faqidu shay ila yu'tihi, wanda ba shi da abu baya bayarwa, wanda ko yake da abu ya bayar dan me ba za a karba ba, to kuma dan menene a ki karbe wurin wanda ke da shi, a tafi wurin wanda yake bayar da shi balle ya bayar, a ce ana nema, ba bata lokaci bane. Saboda haka wannan malami ba mazhaba ya kafa mana ba, ba aqida shi ainihin ya kafa mana ba, kuma mu ba albaniyuna bane, mu ba mabiya albani bane, amma mu mabiya ainihin wato aqidar salaf ne. Dan haka ba ma kyamar a danganta mu zuwa ga aqidar salaf, wato magabata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. To wannan ainihin wato shine abu na farko. Kamar yadda nake zan yi magana dangane da ainihin wannan aqida ta salaf. Wato duk sanda aka ce malaman farko, to da dama mutane tunanin su na darsasuwa akan malaman farko, to su ne su Imam Malik. To wannan kam akwai matukar takaitawa wadda ta haifar da ainihin kuskuren fahimta. Malaman farko su ne almajiran da suka zauna gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka ainihin karanci addinin musulunci bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka ainihin tashi suka ci gaba da karantar da wannan ilimi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da su. To waɗannan su ne ake kira malaman farko, sai kuma waɗanda suka zo ainihin a ƙarnin da ke biye da su har zuwa waɗanda suka zo ainihin a ƙarnukan da ke biye da su. Wato waɗanda suke ainihin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, waɗannan kam su ne waɗanda ainihin ake nufi da malaman farko in an dunkule kalmar. Amma babban malami a cikin addinin musulunci shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To amma malanta a sura yadda aka saba ganin malamai haka birjik su tashi suna karantar da addini, ba a taɓa samun wasu al'umma bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sai su. Don haka duk sa'an da aka ce malaman farko, to tunaninka ya fara zuwa kan irin su Abubakar Siddiq, irin su Umar al-Faruq, irin su Usman bin Nurayn, irin su Aliyu Abu Subayn, da irin manya-manya daga cikin ainihin sahabbai kamar Abu Huraira, kamar Aisha, kamar Sa'id ibn Zaid, kamar Abu Dharr al-Ghifari da makamantan irin waɗannan. Su ne ake son tunaninka ya fara zuwa akan malaman farko, sai kuma waɗanda suka biyo su da aqida da take-take irin nasu. To waɗannan su ne malaman farko. Don haka duk sanda muka ce za mu bayani ko kuma mu muna da aqida ne irin ta malaman farko, to ka ji aqidar su muke nufi. Wannan kuwa ya faru ne a musulunci sakamakon wasu da suka zo daga baya suka zargi aqidar waɗannan mutane sahabbai. To waɗanda suka zargi aqidar waɗannan mutane sahabbai sun kasu kashi biyu. Akwai rawatib, wato ƴan Shi'a waɗanda suke ɓatattu daga cikinsu, suka yi tawaye suka kafirtar da waɗannan sahabbai. To kaga waɗannan babu alheri tare da su baki ɗaya, don haka ba a maganar. Akwai kuma waɗanda suke cewa su ahlus sunna ne, amma sai suka ce ita wannan aqida ta malaman nan na farko to tana da ainihin takaita bayani, ba ta da sharhi, ba ta da cikakken bayani, sai a ce maka Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi, sai a ce maka haka abin yake tsaya a nan, karka ce yaya idaidaitu, to in aka yi kaza to ai sai kaza, a'a sai ce ka tsaya a yadda Allah ya tsaya da kai, ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar, karka murɗe ma'anarshi, karka kawo wata ma'ana daban ka sa, kar kuma ainihin ka watsar da ma'anar, sai dai ka tsaya yadda Allah ya tabbatar. Na ka ce yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah na bisa hannunsu, to shikenan su malaman farko sai suke to tsaya akan haka, wannan aya ta tabbatar da Allah yana da hannu, to karka sace ka ce Allah ba shi da hannu, kar kuma ka fassara wannan hannu da cewa ƙarfi, kar kuma ka fassara shi, kar kuma ka murɗe wata ma'ana ainihin ta bayu sakamakon abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa, faɗi kamar yadda Allah ya faɗa. Su waɗannan malaman ƙarshe da ake kira al-muta'akhiruna da suka zo sai suka ce wannan aqida tana da ƙunci ba ta da bayani amma ta fi zaman lafiya, dan haka sai suka ce to su kam gaskiya duk waɗannan abubuwa dunƙulallu, sai sun nemi tarwatsa su ji bayanai akan haka, to garin tarwatsa su ji bayanai akan haka, su da kansu daga ƙarshe suka dawo suka yi wa kansu sheda da cewa lallai kam sun ɓata batan da yake in ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ba, ba za su samu rahama ba. To dama aka ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alayhi ijtihaduhu, matukar ba Allah ne ya taimaka maka ba, ka taso da gafi na kuruciya da wauta, to duk kokarin ka abin da zai kai ka shine ka halaka, duk inda ka kai to tsaya akan abin da yazo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka zauna lafiya. Idan haka su waɗannan magabata sai suka zauna lafiya, duk aqidarsu sai abin da yazo Qur'ani da hadisi, Qur'ani da hadisi, don haka suka zauna lafiya. Muta'akhiruna su kuma suka je suka kwaso hayaniya da bankaura ta falsafa, suka zo sai suka kafa ilmul kalam, wanda muke alƙawarin insha Allah zamu yi magana a kan shi. Da suka zo suka kafa wannan ilmul kalam, to sai ya zama sun fita daga nemo aqidarsu daga Alƙur'ani ko Sunna, sai suka koma ta hanyar ilmul kalam suke kokarin su kara aqidarsu. Law kana kaza la lazima an yakuna kaza fa idh lam yakun kaza fala kana kaza, ai da kaza ne to ai da kaza bata faru ba, saboda haka duk sai suka wakar da Alqur'ani da Sunna suka koma laukaniyat, dama dai dama dai. To wannan shine ainihin sanadin batun, don haka a takaice taji duk sanda aka ce aqidat salaf ba wata aqida ce aka kawo ba, a'a sai dai kai don an riga an dasa ta aqida ce ta muta'akhirina, aqidar waɗanda suka zo daga ƙarshe, yake sa an aka zo aka ce maka aqidat salaf, sai ka rinka ganin cewa an zo maka da wata sabuwar aqida, ka faɗa ta gafala, ana son a faɗakar da kai ne ka koma kan aqidar waɗanda suka zo maka da addinin wanda yake sun samo ta ne daga wanda yazo da ainihin wato Alqur'ani, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Dangane da muhimmancin wannan aqida, wannan aqida ta salaf ita ce aqida kadai da za ta ainihin haɗe kan musulmi waɗanda suke addinin musulunci, wato musulmin da suke gama gari, waɗanda yake su ba malamai bane, ba limamai bane, ba shuwagabanni ba, kamar yadda yake wannan aqida ita ce za ta haɗe kan malamai masu wa'azi da limamai da ainihin shuwagabanni. Ashe wannan aqida tana da muhimmanci, yayin da muka ga cewa dukkanin aqidoji sun kasa su haɗe kan musulmi, kuma sun kasa su ainihin haɗe kan malamai masu wa'azi ko limamai ko makamantan haka, amma ita wannan aqida da ita za a ce a aje maganar kowa, a ɗau maganar Allah kaɗai da ta annabi, domin kowa ya yarda da cewa Allah ya isa ya bada aqida abi, annabi ya isa ya bada aqida abi, tun da al'umma duk gaba ɗaya jahilai da malamai limamai da mabiya sun haɗu a kan Allah da manzon Allah su ne suke gaba, to a dawo a bi aqidar da suka zo da ita. Kaga ashe ta haka kan musulmi zai haɗu, kan malamai zai haɗu, kan masu wa'azi zai haɗu, yayin da yanzu ita kuwa aqidar malaman baya-baya waɗanda suka zo daga ƙarshe aqida ce wanda yake kowa zai iya ainihin buga kansa ya ga menene tunanin kansa ya bashi, wanda yake da Allah yana nufin kowa ya kwakulo aqida ko shari'a daga tunanin kansa, ta ba zai aiko da annabawa ba balle ba su littafi, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, Allah yake tabbas mun aiko ainihin wato annabawan mu manzannin mu, mun kuma hada su ainihin da littafi ba dan komai ba, dan mutane su tsayi wajen bin gaskiya da adalci. Ashe duk sa'an da mutane suka saki littafin Allah, suka saki shiriyar da annabawa suka zo da ita
to waɗannan mutane ba su akan adalci, duk abin da suke akan shine zalunci. Sakamakon zalunci kuwa shine ya tarwata kan al'umma baki ɗaya. Shi yasa kaga sai wannan ya tara wani ya riko kwajirin shi sai yazo ne yana son hada kan musulmi, yayin da ya samu musulmin nan sun tarwata kungiya 10, shi kuma sai zo da kungiya ta 11. Saboda me? Saboda ba ya zo ne da Alkur'ani da Sunna ba, ya zo ne da shi ma irin nashi tunanin kwakwalwar, wanda yake bai fi irin nasu tunanin kwakwalwar ba. Dan haka ya jama'ar musulmi, na daga cikin muhimmancin wannan aqida, duk kiraye-kirayen nan da ake ana son a haɗa kan musulmi, wannan aqida za ta haɗe kan musulmi, za ta haɗe kan malamai, za ta haɗe kan limamai da shuwagabanni. A ƙarƙashin haka, in kai ya haɗu sai baki ya haɗu, sai musulmi su tabbatar da babbar manufa ita ce samun hukuma ta musulunci. Amma yayin da ya zama wannan malami ya zo ƙoƙari yake yi raddin maganar da wancan ya faɗa, wancan ƙoƙari yake ya bangaza fahimtar wancan, wancan ƙoƙari yake ya samu wani abu wanda zai yi a ce shi ne gaba, wancan a koma da shi baya, yaushe ne masu irin wannan tunanin za su fara tunanin yadda za a kafa gwamnatin musulunci? To wallahi duk mutanen da ba su yi ƙoƙarin kafa gwamnatin musulunci ba, wallahi duk inda asara take sun gama yi kakaf a rayuwarsu, kuma su saurari irin bala'in da zai saukar musu ko a nan duniya ko kuma a lahira. In Allah ya jinkirta musu a lahira, bala'i na farko da za su fara fuskanta shine tambayoyin da ba su da amsarsu. Ka san ko a nan duniya aka tare ka game da tambayoyin da ba ka da amsarsu, ka kunyata, balle a ce Allah ya tare ka a gaban shi babu shamaki babu mai fassara, daga kai sai shi tsirara kake a gaban shi, ka kalli gaba Allah kake gani, bayan ka wuta ce, dama da kai wuta, hagu da kai wuta. Allah ya tambaye ka menene yasa kai baka kokarin tabbatar da shari'a ta a bayan kasa ba, baka da abin da zaka ce, sannan dukkanin halittu suna ji suna ganin ka, wace kunya ta wuce wannan? Dan haka al-Imam Ibn al-Qayyim da ita ya aqidanci da wannan aqida ta salaf sakamakon zama da kuma koyan karatu da ya a wurin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, yake fadi a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada, yace wallahi mutane su rasa shari'ar musulunci ba karamar asara bace gare su, gwamma iskar da suke shaka ta yanke musu su mutu ya fiye musu sauki da su rasa shari'ar musulunci. Shi yasa ka ga cewa sahabbai ba su yadda sun zauna babu shari'a ba, duk inda za su zauna suka ji babu shari'a sai su tsaya da jihadi a bayan ƙasa domin gwamnatin musulunci ta tabbata. To amma yayin da ya zama waɗanda ke da'awar su ne malamai, tunaninsu kullum ya ƙare a kan yaya za su samu girma, girman da zai bayi ga su samu kujerar aikin hajji, ko kuma su samu mota, ko su samu ainihin gida, ko su samu wata kwangila, ko su samu wata sadaka, ko wata buƙata tasu ta ƙashin kansu, yaushe ne irin waɗannan mutanen za su yi tunanin kafa shari'ar Allah a bayan ƙasa? Domin ba su fara tunanin haɗin kai ba, wanda haɗin kai na al'ummar musulunci a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna shi ne ainihin ɗigon fari da za a fara yi wajen tabbatar da shari'ar musulunci. Wallahi babu mutanen da za su tabbatar da shari'ar Allah a bayan ƙasa sai kansu ya haɗu. Haɗuwar kan nan nasu ba a kan ƙarya ko munafunci ko rufa-rufa ba, haɗuwar kai a bisa Alƙur'ani da Sunna. To haɗuwar kai ta farko a bisa Alƙur'ani da Sunna ita ce aqida ta haɗu iri ɗaya a bisa Alƙur'ani da Sunna. Ya zama duk wanda zai magana a cikin aqida ba da dabara zai yi ba, ba da hikima zai yi ba, domin matsala ce wadda ta shafi haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. Kai baka taɓa ganin Allah ba, malaminka bai taɓa ganin Allah ba, hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai taɓa ganin Allah ba. Wannan na daga cikin abin da zamu zo mu ainihin karanta a cikin wannan bayani na aqidatul fahawiyya da sharhinta insha Allahu ta'ala. In ya zama kai baka taɓa ganin shi ba, Allah manzon Allah bai taɓa ganin shi ba, balle malaminka yaushe ne zaka iya kwatantan shi da ka, ka bayyana shi ya zama gaskiya? Abinda kai baka gani ba, wani bai gani ba, aka ce kuma kowa ya kwatanta da tunanin kwakwalwar shi, dukkan ku kowa sai ya kawo abin da yake sabani na dan uwan shi, yake tuna yaushe ne haɗin kai zai yi? Amma aka ce kowa ya saki tunanin shi a kama menene shi Allah ya siffanta kansa da kansa, menene manzon Allah ya siffanta shi wanda Allah ya ba shi labari, zaka ga duk baki ɗaya kai ya haɗu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Muhimmanci na farko kenan. Muhimmanci na biyu, wannan aqida tana sa ka tana girmama nasoshi na Alƙur'ani da Sunna, saboda ka san Al-Qur'ani da Sunna nan ne mabubbugarka ta fari game da ainihin Al-Qur'ani da game da ainihin aqidarka, kuma ka san cewa wannan ainihin wato Al-Qur'ani da Sunna su ne suka tare wannan aqida taka da izinin Allah daga ainihin wani abu ya lalata ta ko ya gurbata ta. Dan haka baka ba wasa game da ainihin Al-Qur'ani, baka ba wasa game da ainihin Sunna, dan ka san Al-Qur'ani da Sunna su ne mutuncinka. To dan haka dole kai kuma ka tsaya ka tabbatar da ainihin girmama su da mutunta su, saboda kaga muriyar da ainihin ka ci tasu ko kuma kake ci. Ashe wannan aqida in ka aqidanci da ita zai zama baka jin maganar kowa irin jin da kake wa maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma wannan shine makasudi mafi girma da zama ka fifita maganar Allah da maganar ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma yadda Allah yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Muminai nagari ɗan arziki irin albarka, abinda kadai suke faɗa an aka kiraye su cewa ku zo ku ji abinda Allah da manzon Allah suka ce, sai suke mun ji kuma mun bi. Saboda haka ya jama'a, aqidantuwa da wannan aqida tana sa ka mutunta Al-Qur'ani da Sunna. Shi yasa kaga cewa sahabbai ba sa sakaci dangane da Al-Qur'ani da Sunna, ba sa yadda a fifita wannan. Shi yasa kaga tabi'ai da suka biyo bayan su da kyautatawa haka. Shi yasa kaga atba'u tabi'ina irin su al-Imam Malik, irin su al-Imam Ahmad, manya-manyan malaman nan, shi yasa kaga babu abin da ke gaban su sai Al-Qur'ani da Sunna. Saboda ne Al-Qur'ani da Sunna din nan shine tushen su tun daga wajen aqida har wajen ibada. To dan haka Qur'ani da Sunna suna da mutunci a idan. Yayin da ku aka aqidantar da mutanen ƙarshe da aqidar malaman ƙarshe wadda take ba ruwanta da Al-Qur'ani ko Sunna, sai kaga cewa mafi yawancin mutanen ƙarshe suna ainihin wulakantar da Al-Qur'ani ko Sunna. Saboda ne, saboda ba su san amfanin su ba, ba su san moriyar da suka yi musu ba. Dan ne, domin ba su ganin ana cewa Allah ya ce, Annabi ya ce game da aqida ko game da ibada, sai dai su ji ana ta kawo ra'ayoyin wasu ainihin malamai. Sai wannan din aqida yana ainihin sa ka girmama Al-Qur'ani da Sunna, in binta kuma yana sa ka ainihin wulakantar da Al-Qur'ani da Sunna, wanda shine masonin asara. Allah madaukakin sarki yake yadda. Sannan din wannan aqida na ainihin tabbatar da zumuncin da ke tsakanin kai da ainihin magabatanka tun daga kan sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su. Kullum sai kaga cewa babu waɗanda kake tunani a zuciyarka sai waɗannan sahabbai, sai waɗannan manyan tabi'ai, sai waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Saboda ne ka san su ne irinka na farko a cikin wannan addini. Don haka kullum kana ainihin tabbatar da zumuncin da ke ainihin tsakanin ku. Wannan sai ya sa ka kana ɗabi'antuwa da irin ɗabi'a ta su ta ainihin rashin tozartar da kai ko rashin wulakantar da kai, ko kuma ainihin ka ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta su wajen ƙarfin imani da kuma ƙoƙarin biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗin cewa inna Allaha nazara fi qulubil ibad, Allah madaukakin sarki ya dubi zukatan bayin shi gaba daya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khayra qulubil ibad, sai Allah ya samu zuciyar Annabi Muhammad ta fi alheri fiye da dukkanin zukatan bayi gaba daya. Dan haka fastafahu li nafsihi, sai Allah madaukakin sarki ya zabe shi domin kanshi. Fabta'athahu bi risalatihi, sai Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sakon shi. Mun fahimci wannan da kyau, duk bayan Allah, Allah ya binciki zukatan su sai ga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta dauki abin da yake so. Dan haka sai Allah ya raba ainihin dukiya ta gano na. Sai wani munafiki ya miƙe ya ce, wallahi ba a yi adalci ba akan wannan rabo, an yi cuta. Yanzu Allah ya fishi idanuwan shi suka kada suka yi jazir, ya ce Allah wadaranka, idan ni ban yi adalci ba wane ne zai yi adalci tsakanin sama da ƙasa? Kakaf Allah bai amince ya aiko kowa ba sai ni, duk baki ɗaya Allah bai yarda da ku ba, ni kaɗai yarda da ni. Sannan ku ba za ku yarda da ni ba akan dukiya, sai Allah ya yarda da ni akan saƙon shi zuwa gare ku. Sai manzo Allah ya huce ya ce, an yi wa Musa fiye da wannan, ya haƙura, ni ma na haƙura sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ibn Mas'ud ya ci gaba da cewa, summa nazara fi qulubil ibad, sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kalli zukatan bayi. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, bayan zuciyar Annabi sai Allah ya kalli zukatan sauran bayi. Fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibadi, sai Allah ya samu zukatan ainihin wato sahabban Annabi su suka fi alheri fiye da dukkanin zukatan sauran bayin Allah.
faja'alahum wizara annabihi, sai Allah ya sanya su suka zama mataimakan annabi,
suka zama ministocin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ka jin ana cewa wazirul difa, wazirul awqaf, ministan tsaro, ministan waqafi, to su kuma sai suka zama wizara annabihi sallallahu alaihi wasallam,
su ne mataimaka, su ne ministocin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yuqatiluna ala dinihi, suna tsayawa tsayin daka su yaki su kare addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga irin waɗannan mutane su sahabbai kenan, da su da irin su, to su ne musulmi. Don haka sai Ibn Mas'udin yake fa mara al muslimuna hasanan, abinda waɗannan irin musulmi suka ga cewa yayi dace, abu ne mai kyau, fa huwa indallahi hasanun, wannan abu ne mai kyau har a wurin Allah. Aqidar duk da sahabbai suka ga cewa ita ce mai kyau, ibadar duk da sahabbai suka ga cewa ita ce mai kyau, mu'amala ko duk wata harka ta gudanar da rayuwa sahabbai suka ga cewa ita ce mai kyau, waɗanda su ne musulmi na farko, sai kuma musulmin da suka biyo baya da take-taken imani da aqida da ɗabi'a irin tasu, to duk abin da suka gani shi ne mai kyau, to wannan abu shi ne mai kyau a wurin Allah. Ka fahimci wannan asari da kyau. Ba musulmi tarka-tarka ba, ake duk abin da musulmi suka ga cewa mai kyau, ba irin waɗannan musulmin ake nufi ba. Al alif wal lam da yazo anan al muslimuna lil ahd az-zihni, ba ko waɗannan irin musulmi gama gari ba, sai irin waɗannan musulmin waɗanda suke sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da makamantansu, abin duk da suka ga cewa wannan abu mai kyau ne, to har Allah madaukakin sarki ya yarda wannan abu mai kyau ne. Wa ma ra'awhu sayyi'an, abin duk da suka ga munin shi suka tabbatar da cewa mummuna ne, fa huwa inda Allah sayyi'un, wannan abu mummuna ne a wurin Allah madaukakin sarki. Wannan asari al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Musnad mujalladin farko safi na 379, Shaykh Ahmad Muhammad Shakir ya ainihin inganta shi a lambar hadisi na 3600 a cikin tahqiqin shi da takhrijin ainihin hadisai, da yawa musu mai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan maganar Abdullahi dan Mas'ud kenan. Haka nan sahabi Abdullahi dan Umar, annahu qala, shi kuma cewa yayi, man kana musannan, wanda duk zai yi koyi da ainihin wasu mutane, fal yastanna biman qad mata, to yayi koyi da waɗanda suka riga suka mutu. Suwa ake nufi? Ula'ika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato sahabban annabi Abdullahi dan Mas'ud yake shine nake nufi. Kanu khaira hadhihi al-umma, sun fi wannan al'umma alheri baki ɗaya, wato cikin wannan al'umma su ne mutanen da suka fi kowa alkhairi. Abarraha quluban, sun fi kowa cikin wannan al'umma zuciya wadda ke cike da tsantsar biyayya ga Allah. Wa a'maqaha ilman, sa'annan sun fi kowa zurfin ilimi. Shi yasa kaga har wajen ibada, in ka zo da wata fahimta a cikin wani hadisi, sai a ce wane ne salafinka akan haka, waye gabace ka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna ainihin muhimmanci na sallar jam'i. To shi kenan, sai wannan ya shigo masallaci, wannan ya shigo masallaci, duk za su yi tahiyatul masjidi. Sai ce to tunda annabi ya nuna yayin da mutum ya salla shi kadai, sallar mutum biyu ta fi sallar mutum daya, sallar mutum uku ta fi, duk sa'an da jam'i ya yi yawa ainihin lada ya fi yawa. To tunda tahiyatul masjidi za mu, to mu haɗu duk baki daya, mu ɗora limami ɗaya ya mana tahiyatul masjidi. Ko kuma tunda sallan nan da za mu yi, wato salla ce wadda yake ainihin ta abin nan, sallar asuba, wannan sallar nafilar asuba, raka'atayil fajiri, to mutum kuɗa mutum ɗaya ya mana limanci akan raka'atayil fajiri, sa'annan kuma mutum ɗaya ya zo kuma ya mana limanci akan sallar asuba, sai a ce an bi kun yi aiki da waɗannan hadisai guda biyu, ɗaya da ke nuna falalar jam'i, ɗaya kuma da ke nuna tahiyatul masjid, ko kuma yin sallar raka'atayil fajiri. Amma su wane ne suka gabace ku akan wannan fahimta daga cikin sahabbai? Saboda waɗannan sahabbai su ne annabi ya fara gaya wannan shari'a. To shin sun fahimci cewa kowace sallar nafila ce ake haduwa ai mata jam'i? A'a, to sai a ce tsaya akan yadda suka fahimta. To amma saboda bid'ar ƙarshen zamani, wai sai a ce wai to a ina aka samu wannan maganar? To sakamakon rashin bin wannan maganar shi ya haifar da duk bid'o'in da kake gani na waɗannan ɗariƙu da makamantansu. Saboda kowa ka taɓa sai ya ce ai Allah bai ce dole sai in bi irin abin da sahabban annabi suka bi ba. Turawan Ingila da suka zo suka karantar da ƴan bokon fari, ƴan bokon nan su ne malaman farko a ƙasar nan, ba haka ba ne? Kowa ya tashi turanci cewa ike yi zai pronunciation yadda yake so, ko kuwa yadda ƴan bokon farko suke yi. yato annan kam za kai koyi da yan bokon farko amma addini ba za kai koyi da malaman farko ba ka bata Allah ya kiyaye don haka sai ibnu mas'ud ibnu abba ibnu umar ya shiga da cewa wa aqallaha takallufan kuma waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama bayan zurfin ilimi da suka fi kowa to kuma sun fi kowa ainihin karancin takalluf wato karancin takalluf a addini ko a rayuwa karancin takalluf a addini shine Allah ya ce kaza sai ka kallafa wa kanka sai ka murde wannan ma'anar magana ta Allah ko kuma ma'anar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su sahabbai babu haka tare da su zarar Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza sai su ce sun gamsu ba su matsa wa kansu sai sun kwakulo wani abu wanda yake ba shi a wannan wuri sannan karancin takalluf a rayuwa sahabi ba zai zama ga gwargwadon yadda Allah ya aje rayuwar shi yaje dauko rayuwa mai tsada wadda ta fi karfin shi ba yace sai ya ci abu kaza sai ya sa abu iri kaza ko sai ya hau mota iri kaza ko sai ya auri mace iri kaza a halin karfin shi bai kai ba wa aqallaha takallufan waɗannan sahabbai suna da karancin takalluf abin da ya ainihin wato zo musu a zahirin addini shi suke ji abin da ya zo musu a zahirin rayuwa shi suke dauka ba sa tsanantawa kansu don haka sai kaga sun zauna lafiya haka tambayi shi ne wannan maganar Abdullahi dan Umar kamar yadda Imam Malik ya ruwaito cewa kaza da ake yi a sallah ina son in ji bayani akan farilla da sunna da mustahabbi sai yace annabi yayi musulmi sun yi ni tambaya yake naji amma kaza wai sunna ko farilla ko mustahabbi yace annabi yayi musulmi sun yi iya jawabin kenan yace na gamsu malam amma ina son in ji matsayin abin ne yace kai saurara ka ji danan zunzurutun maguzawa ne mu wannan manzon Allah da ka gani shi yazo shi yadda mu don haka abin da muka ga yana yi sai ne don haka kaga su sun zauna lafiya baka taba jin wani sahabi ya ainihin ce to ya rasulullahi yanzu da aka ce Allah a sama yake to ya yayi daidaito dukkanin su sun hadu akan Allah a sama yake daga ji daga bakin manzon Allah kowa ya gamsu wani sahabi kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito yana da ainihin baiwa bai wannan tana tafiya kiyo rannan sai ta dawo kiyo sai ya ainihin bincika sai ya ga babu dabba guda daya ya tambaye ta ina dabba kaza ko ina da baibayin dabba kaza kafin ta bada jawabi sai ya ainihin firge tsumangiyar da ke hannunta wadda take kore dabbobi sai ya sade ta sai ta fadi warwas hankali ya fita daga gare ta ta suma sai kuma yana dama sai zai ce ya rasulullah ga abin da ya faru gare ni amma na tausaya wa wannan baiwa ko in yanta ta sai manzo Allah yake ka je ka zo da ita da aka je aka zo da ita gaban jama'ar sahabbai ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ya tambaye ta yace aina Allah ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama ta daga yatsanta ta nuna bakinta kuma ya fada Allah yana sama yace wa man ana ni waye yace ki anta rasulullah kai manzon Allah ne sai manzo Allah yake mishi a atiqha fa innaha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce wannan mutune kirki dukkanin sahabban nan babu wanda yake a'a wannan baiwa ta ce Allah yana sama to yaya za a ce Allah yana sama kowa dabi'a shi in dai ba kwaya isha ko kuma aljani ya buga kwakwalwar shi ba ya yadda da haka to su lafiyar su kalau ba shan kwaya ba tabo aljani ba wani kacau-kacau da ke kansu lafiyar su kalau don haka sai kowa ya fahimci abin da ake nufi to wannan baiwa gashi ta fahimci tsantsar abin da manzon Allah ke nema daga gare ta amma ga manya-manyan malamai sun mutu sun kasa fahimtar wannan jama'a mun fahimci wannan a wannan wuri akwai malamai akwai waɗanda suke ba malamai bane a cikin sahabbai amma daga cewa Allah na sama kowa ya fahimta saboda duk wanda yake da lafiyayyar ɗabi'a ɗabi'ar shi ta tabbatar mai da haka domin duk inda matsala ta same shi ina yake ɗaga hannu sama wurin wa wurin Allah me yasa bai ɗaga a ƙasa me yasa bai miƙawa gaba gare shi ashe ya san inda Allah yake to idan dai ba wata tabuwa ko motsuwa aka samu ta shiga kwakwalwar shi ba duk haka za ka samu ainihin mutane sai daga baya waɗannan irin ainihin hayaniya da suka je suka ɗibo daga falasifa ta zo ta haifar musu da ilmul kalam sai ta zo ta jirkita musu kwakwalwa sai suka kasa fahimta waɗannan nasoshi shine suka zauna suka tsara waɗannan ainihin ilmomi waɗanda yake sun wahalar da su kuma suna wahalar da wasu ƴan baya a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Abdullahi ɗan Umar yace qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan sahabbai Allah ya zaɓe su domin ainihin su zama abokan annabinshi don Allah jama'a Allah zai zaɓi mutanen da suke ainihin wato waɗanda suke batattu ko kuma waɗanda Allah bai dade tunanin su ko fahimtar su, so ainihin wato zama su ne za zama sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya zabe su suka zama sahabban Annabi shi wa naqali dinihi, kuma ainihin Allah ya zabe su domin daukan addinin shi su kai wa duniya. Don haka sai Ibnu Umar yayin wasiya yayin nasiha yace fatashabbahu bi akhlaqihim, ku yi koyi da ɗabi'un sahabbai. Sa'annan wa tara'ikihim, ku yi koyi da hanyoyinsu. Kar ku yi koyi da ɗariƙar tijjani ko ta ƙadiri ko ta duk wani zindiƙi ko wani fasiki. Kowane ne ku saki ɗariƙar shi ku kama tara'ikahum, hanyar waɗannan ita ce hanyar waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya yarda da su. Domin duk wani shehi baki ɗaya kowane ne shi a shar'ance a ilmance ilimi sahihi baka isa ka ce radiyallahu anhu ba, ka yi bid'a. Abdulkadir ka ce radiyallahu anhu, Tijjani ka ce radiyallahu anhu, shehunka ko malaminka ko shugaban kungiyarka ka ce radiyallahu anhu, ka ɓata ka yi bid'a. Mafi karanci ko mafi girman abin da za ka ce sai dai ka ce rahimahullahu, in istahaqqaha istahaqqaha fa in lam yastahiqqaha fa anta mudda'in. Ya cancanci rahama Allah ya mishi, bai cancanta ba kai ka zama makaryaci shi kuma yana can. Amalahullahu bima yastahiqqu, Allah ya mishi abin da ya dace. Amma sahabban nan Allah da kansa yake wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها. الله يكون والسابقون الأولون وأن سك شجاع مسلمك المؤمنك دفرق فرقينك سك رجع رجع سك شجاع من المهاجرين دك سك متانا سك يهجر دك وسك أساسي سك دعوا مكة والانصار ده متانن مدينه والذين تبوؤوا الدار والايمان ما سو قصر مدينه ودان ده سكاي ايماني ده منزون الله صلى الله عليه وسلم سكا تيمكي منزون الله صلى الله عليه واله وسلم. الله يكي رضي الله عنهم, الله يا يرضى ده سو ورضوا عنه كما سو سن يرضى ده الله بايان سو كا غيا من واي سامو wannan tambarin duk wanda zaka ce رضي الله عنه ko cikinta da aini kai bid'a dan baka da tabbas domin su mutlakan sai Allah yake رضي الله عنهم waradu anhu. Amma waɗanda suka biyo bayan su fa sai yake wallazina taba'uhum, sai yake bi ihsani, sai in sun bi irin hanyar da suka bi wadda ita ce kyautatawa, sannan ne to kayya kai ka gane cewa sun bi hanyar su. Dan haka su da yake akwai tabbaci game da su, babu kaidi. Amma duk wanda zai zo bayan su to sai in ya bi hanyar su, wane ne ya san tsakani da Allah an bi hanyar su ko ba a bi hanyar su ba? Don haka duk wanda ya mutu bayan su kace rahimahullah. Karanta littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi. Amma kawai sai kaje ka samu wani bakin tikari, wani azzalimi dan bid'a matuci, kana cewa radiyallahu Allah ya so ma da ba ku iya fade dai kuke cewa radiyallahu anhu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sahabi Abu Bakar sai kace radiyallahu anhu, sahabi Umar, sahabi ya Aisha ko Fatima ko Khadija sai kace radiyallahu anhunna, radiyallahu anha, radiyallahu anhu, ko karami ne cikin su kamar ainihin Amru dan Salima ko Abdullahi dan Abbas, lallai sai ace radiyallahu anhu, li'anna Allah qad radiyallahu anhu. Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina biddatu akfa iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati. Allah yake tabbas babu shakka a ciki Allah ya dada waɗannan mu'minai yayin da suke maka ainihin mubaya'a ƙarƙashin wannan bishiya shajaratul ridwan, bai'atul ridwan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Abdullahi dan Umar ya ci gaba da cewa fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, su ne sahabban Annabi. Kanu alal hudal mustaqim, akan shiriya suke tsayayya shiriya. Yace wallahi rabbil ka'aba, na rantse da Allah ubangijin ka'aba, wannan rantsuwa balarabe in ya so kaiwa matuƙa fa. To irin ta yake kawo yace na rantse da ubangijin ka'aba, ko a yanzu balarabe yace maka ya rantse da ubangijin ka'aba, to fa shi kenan fa, daga nan sai dai kuma duk abin da zai biyo baya biyo baya. Shi yasa Bukhari ya ruwaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa Aisha, ai ina ganewa in kina farin ciki da ni ko kuma in kin sha kanki kina jin yaji da ni, duk ina ganewa. Sai ce ya kake ganewa? Yake duk sanda muke annashuwa ake barkwanci ake farin ciki da kin tashi rantsuwa, sai kike wa rabbi Muhammad, na rantse da ubangijin Annabi Muhammad. Amma da dan matsala ta shiga tsakani na da ke, shikenan suna na ma baki son ki faɗa, sai kike wa rabbil ka'aba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan ainihin asari na Abdullahi dan Umar كأيهن دوب لكافي لية الأولياء تأل الإمام أبو نعيم الأصبهاني الله ما أوكي كنسل كي يجيك أنشي برها يا جماعة المسلمين وانا أيهن إتكي أكيد سلف وانا كما إتكي أيهن بياني دنجل إذا مهمانتي نوانا أكيدا أتك أيسان تك أيساوا دنك فانسيوا وانا أكيدا ظالم تك أكي أكا قوي أيهن لتتفن دا أكا ربوتا أكي sai aka zo aka kawo wa mutane wasu littafai waɗanda suke ke cike da rudani da hayaniya da bankaura waɗanda mafi yawancin waɗanda suka rubuta su wallahi da suka zo mutuwa wallahi sai da suka tuba suka roki Allah ya yafe musu akan yaɗa wannan aqida da suke kai Ibn al-Juwayni ne littafin al-Waraqat na daga cikin waɗanda suka haɓaka wannan aqida da yazo mutuwa yana kuka yana nadama cewa ya shiga uku idan Allah bai gafarta mishi ba anan take hakoran shi suka rike suna zuba yana cewa almajiran shi ku duba fa sakamakon irin munanan aqidoji da muka yi ta fadi ne gashi yanzu zan tafi wurin Allah da rubabban baki hakora na zuba yace wallahi na bar wannan aqida kuma ku barta suka ce to Allah gafarta malak zuwa ta aqida kake akai yace wallahi ni na shiga rudanin da ban ma san wacce ce daidai ba yace ana ala aqidati ajaiz ne sabor yan tsofaffin nan masu sai da gada da kuli-kuli da atarugu yace aqidar su nake bi saboda waɗannan yan tsofaffi in ka duba in ba wani zindikin shehu aka samu ya lalata aqidar su ba Allah kadai suka sani nabi sai ce Muhammadu manzon Allah duk inda ke tuntube in dai ba samu sai wani mugu ya lalata aqidar ta ba Allah za ta kira amma in ta samu wani zindiki ya lalata aqidar ta tana gabza tuntube sai ta ce shehu da galla ya fadi shehu Tijani makashin kakana kaga sun riga sun kashe ta jama'a mun fahimci wannan da kyau amma inda mas'alar take shi ku duba jama'a babban malami irin Ibn al-Juwayni ya zo mutuwa yana nadama akan abin amma yanzu kuma wasu suna nan suna ci gaba da raya wannan aqida suna danganta ta gare shi sannan ku duba ya zo mutuwa ya rude yanzu sun ce to yanzu wacce aqida kake akai yace aqidar Allah da manzon Allah mana amma wallahi ya rude yusaddidu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wasil akhirah kaga tun anan duniya ya rikici yace ina kan aqida ta gari kaza sai kasa sai yace ina kan aqidar yan tsofaffin nan na garin Naysabur kasar Iraki inda kowa ya san waɗannan tsofaffi in dai da damage aka samu kamar yadda ne misali ba to zaka same su lafiyayyar aqida suke da ita jama'a mun fahimci wannan da kyau to duk waɗannan littafai fa sai aka dawo ana ci gaba da rayuwa ina littafan da manyan malamai suka rubuta akan wannan aqidar ta salaf duk sai aka watsar da su sai aka je aka binne su in banda Allah ya kawo babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya daukaka ya raya wannan aqida sannan ƴan makarantar shi suka ci gaba da yaɗa wannan aqida har zuwa yanzu wallahi tallahi da duk an koyi waɗannan littafai to a takaicen takaitawa anan ga wani dan kadan daga cikin jerin waɗannan ainihin littafai ka je ka bincike su ko ka bincike wasu daga cikin su ka auna ka ga inda samfarera kuma lafiyayyar aqida take ka gwada da wannan littafi da kake karantawa Jawharatul Tauhidi Ibrahimul Laqani Ibaatul Bijinna wa duk waɗannan baki daya wallahi fasadul bijinna ne duk lalata hanyar addini suke yi ba Jawharatul Tauhidi bane wallahi tallahi duk lalata addini ne waɗannan in ka san kana karantar da su a zaure ne a haya islamic ne abu na farko tukuna ka tuba dan saban Allah kake yi ka tuba sannan ka daina karantarwa in sun ce lallai sai ita wallahi bar karantarwa ka je ka koma kana ainihin karantarwa a wani wurin da zaka karantar da aqida ta gari ko kuma ka je ka kama wata sana'ar taka domin dan abin da za a baka dan abu ne ka dan in an gwada da irin musibar da kake haddasawa a cikin addinin musulunci a takaitan takaitawa ga jerin waɗannan ainihin muhimman littafai waɗanda daga karni na biyu zuwa karni na uku har zuwa ainihin ƙarshe-ƙarshen zamanin aka rubuta su akan aqidar salaf ka je kai bincike akan su al-imamu abu hanifa shi da kanshi ya rubuta ainihin littafi takaitacce akan bayani akan aqidar salaf ya sanya mishi al-fiqhul akbar al-fiqhul akbar babban fiqh to wani fiqh wata aqida aka samu al-Sheikh Ali bin al-Qari wani babban malami a ƙasar Masar mabiyin mazhabin Hanaf ya sharhin ainihin wannan littafi babu shakka wannan littafi al-Fiqh al-Akbar al-Imam Abu Hanifa shine ya rubuta shi kuma al-Imam Abu Hanifa a ƙarni na biyu fayar su ya rasu hijira tana da shekara 150 yau Abu Hanifa shekara shi 1269 da mutuwa wannan littafi yana nan lafiyar shi kalau me yasa aka aje wannan littafi aka zo ana karantar da mutane al-wujud wal qidam
wanda shi kai malamin da ke karantar da al-wujud wal qidam zaka same shi rudadde ne a cikin wannan aqidar matukuna ina aka fahimta ka shi da kanshi malamin sai ka ji ya ce cewa na ayi hankali wannan tauhidin akai zurfi cewa ake ba Allah tunda sakamakon tauhidin kenan karshe za a ainihin nuna maka ba Allah don haka sai a ce kada kai da yawa don Allah wanne irin tauhidi ne ina ma'anar tauhidi ɗayan ta Allah to yau kuma za a ce kana ƙara zurfi wajen ɗayan ta Allah kuma kana ƙara cewa ba Allah kai ka san akwai wata matsala da ta shigo a ƙarƙashin in ba haka ba kana ƙara zurfi wajen tauhidi kana ƙara sanin Allah sa'annan akwai kitabul iman wanda ainihin al-imam Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam ya ainihin rubuta shi malamin ainihin malamin mai gharibul hadith Abu Ishaq al-Harbi wanda ya rasu a ƙarni na uku shi kuma hijira na da shekara 224 yau shekara shi 1195 da rasuwa wannan littafi nashi a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya yi tahqiqi da takhrijin hadisan littafi ne karami wanda yake bayani akan aqidar salaf sannan akwai littafin ar-radd ala al-jahmiyya wanda al-imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ya rubuta malami ne daga cikin malaman Imam al-Bukhari shi ma ya rasu karni na uku hijira na da 228 yau shekara shi 1191 da rasuwa Allah ya gafarta musu sannan har wa yau akwai kitabul iman na al-imam Abi Bakar ibn Abi Shayba mai littafin al-musannaf shi ma Albani ya yi tahqiqin da takhrijin hadisan wannan littafi wannan malami malamin su Bukhari da Muslim ne ya rasu hijira na da ainihin 235 wato shi ma a karni na uku ya rasu yau shekara Ibn Abi Shayba 1184 da rasuwa Allah ya gafarta mishi sai littafin as-sunna na al-imam Ahmad ibn Hanbali al-imam al-mubajjal imam ahli sunna wal jama'a da kuma kitabur radd ala al-jahmiyya al-imam Ahmad duk wadannan tafan nashi ne ar-radd ala al-jahmiyya imam Ahmad ya rasu a karni na uku shi ma hijira na da 241 yau shekarar shi 1178 da mutuwa Imam Ahmad dan Hanbali don Allah ina wannan littafin nashi yana nan mu duk muna da waɗannan littafai amma yaya akai sai aka boye wa mutane su sai aka je aka dauko musu wani abu mai wahalar fahimta shi yasa Allah ya yafi waɗannan malamai sai ku ga in ka zo karanta qawaidi wurin shi sai ka ga galibi sai a ce a ƙetare sai a koma hadha kitabu qawaidi salati an san daga nan musulunci ya fara can kuwa to dama dakhil ne dan kasar wajen Allah ya kiyaye wannan ita ce aqida yar kwatano kenan wannan ba ita ce aqida yar kwatano kai kana alfahari ka sai sabon abu amma kullun kana wurin kanikawa baka ba kwanciyar hankali to haka wannan aqidar take su da kansu haka suka fada ba da zuna fada ba suka ce aqidar salaf ta fi zaman lafiya amma fa babu dogon bayani amma aqidar khalaf akwai bayani amma fa akwai rikici to shin zaman lafiya ake so a je lahira a samu darar salam ko kuwa so ake a gama shan bayani ka kafka tafi Allah ya ce khuduhu faghulluhu wai ke kai dogon bayani ni ai yadda na takaita ka ban mun abu nan haka mana mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu sannan akwai littafin khalqu af'alil ibad da kuma ar-radd ala al-jahmiyya har wa yau al-imam al-bukhari shi yayi shi الامام البخاري خلق افعال العباد كما لتافن الرد على الجهميه بخاري رسول شيما قرن نا 3 هجره النبي نا ده شيكارا 256 يو شيكارر بخاري 1164 متوا الله يغفرتا مشي سي كما لتافن اينهن السنه نا الامام ابو بكر الاثرم وند يكي الماجرين امام احمد ني شي wannan dalibi na ainihin imam احمد ga littafin shi sunan littafin kenan as-sunna dama in ka ji a wannan lokaci sun yi littafi sun sa mishi kitabu sunna ko shari'a ko usuluddin aqida kadai shine dama sunna domin daga nan sunna ta fara ga imam abu hanifa kana jin sai ya ce wannan shi littafin al-fiqhul akbar babban fiqhu mun fahimci wannan da kyau ko to al-imam al-asrar ya rasu karni na 3 hijira na da 273 yau shekarar shi 1146 da rasuwa sa'annan malami na 8 shine al-imam Abu Dawud mai littafin as-sunan da kake jin ana cewa akhrajahu Abu Dawud rawahu Abu Dawud yana da littafi shi ma kitabu sunna imam Abu Dawud shi ma karni na 3 ya rasu hijira na da shekara 275 Abu Dawud yau shekara shi 1144 da rasuwa Allah ya ainihin gafarta mishi sai littafin ar-radd ala al-jahmiyya da kuma littafin ar-radd ala Bishr al-Muraisi wani kafirin malami aka samu a wani zamani daga cikin ainihin waɗancan zamunna da suka gabata
ya tashi ya dagwalgwala aqidar sarakunan wannan zamani, su kuma sarakuna suka yi amfani da karfin takobinsu da mulkin su suka yi ta tankwara malamai akan sai sun ji aqidar su. Wannan malami al-Imam ad-Darimi da kake jin ana cewa rawahu ad-Darimi, sai tashi ya rubuta littafi ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, ar-Radd 'ala Bishr al-Muraisi. Al-Imam ad-Darimi malamin Bukhari ne, ya rasu hijirana da 280 daidai yau shekarar shi 1139 da rasuwa. Sai kuma ainihin kitabu sunna har wa yau na al-Imam Abi Bakar Ahmad dan Amr dan Dahak Makhlad, wanda yake wannan malami shi ma ga littafin shi kenan yadda kaji kitabu sunna, karni na uku shi ma ya rasu hijirana da 287 yau shekarar shi 1132 da rasuwa. Malami na 11 da littafin shi shine littafin ainihin kitabu sunna wanda al-Imam Abu Abdurrahman yayi, Abdullahi dan Imam Ahmad dan malan kaya halin malan wa walidin wa ma walada, ma'ana uba ya rubuta kitabu sunna dama ya taso ya rubuta kitabu sunna, wato su kan gidansu sunna ce kan gidansu. Imam Abu Abdurrahman kenan, Ahmad dan Hanbali da kake jin ana cewa Imam Ahmad baban Abdullahi, to wannan Abdullahi kenan shi kuma da ya haifi babban dan shi sai ya sa mai Abdurrahman, don haka baban Abdurrahman Abdullahi dan Ahmad dan malan kai halin malan kenan. Allah ya gafarta musu. Wannan malami yana da littafi shi ma kitabu sunna, karni na uku ya rasu hijirana da 290 yau shekarar shi 1129 da rasuwa. Sa'annan sai kuma kitabu sunna har wa yau na al-Imam Abu Bakar al-Marwazi, wannan malami ya rasu hijirana da 292 yau shekarar shi 1127 da rasuwa. Sai kuma kitabu tauhid na al-Imam Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah da kike jin ana cewa ainihin rawahu Ibn Khuzaimah, yana da littafi kitabu tauhid, yana nan wannan littafi an yi tahqiqin shi da tafsirin hadisan shi. Wannan ainihin Ibn Khuzaimah ya rasu hijira ainihin yana da shekara 311 wato farko-farkon karni na 4 yau shekara Ibn Khuzaimah 1108 daidai da rasuwa. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Saboda yadda lokaci ya kure sai gobe insha Allah za a zo a ci gaba da karatu. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.